بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ƴan uwa musulmi ina mana barka da wannan lokaci a mun shiga daren litinin wanda shine daren 8 ga watan jumadal akhira shekarar hijira ta 1446 daidai da 8 ga watan December 2024 daga wannan masallaci na unguwar majid takwa ko da kenan kwakwa uku a Agege a jihar Lagos ina mana barka da haka da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan tarayya ta mu ina so ne mana tsokaci ne akan wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga itikafi wato ya je masallaci kamar yadda ya saba a watan Ramadan yakan zauna a masallaci tsawon lokaci wani lokaci yakan yi kwana 20 daga ƙarshe ƙarshen rayuwarsa kuma yakan yi kwanaki 10 na ƙarshen azumi ya keɓance don yin ibadoji karatun alkur'ani tasbihi zikiri sallah da makamantansu wanda yana cikin ibadoji wanda suke mustahabbai a cikin musamman watan azumi to a wannan lokacin yana cikin wannan ibada sai matarsa Safiya bintu Huyay radiyallahu anha ta kawo mai ziyara a wannan masallaci ta ziyarce shi dan kankanin lokaci sai kuma ta tashi za ta koma sai yake ce mata ki jira ni bar in raka ki saboda haka ya fito tare da ita ya dan taka mata haka kadan zai raka ta to a daidai lokacin sai ga wasu sahabbai guda biyu za su wuce ko da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jerawa da wata mata basu gane ko wace bace sai hankalinsu ya tashi sai suka yi marmaza suka yi sauri suna so su wuce wato kar ya gansu ya dauka ma sun ganshi alhali shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya gansu saboda haka sai ya ce musu ala risilukuma ku tsaya inda kuke ku daina wannan gaggawa da kuke suna kokarin suna ba komai ai ya manzo Allah ya ce ku tsaya innaha safiyatu bintu Huyay ku kalle ta ku gani mata ta ce Safiya bintu Huyay suka ce ai ba komai ya manzo Allah ba zargin komai muke ba sai ce inna shaytana yajri min ibni adam majrad dami ai shi shedan yakan gudana a jikin dan adam duk inda jini ke iya kaiwa a jikin dan adam to tunani da waswasin shedan yana iya kaiwa wannan matakin wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam tana daga cikin wato jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato dunkulallin zantuttuka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗan su wanda suke da ma'ana mai fadi idan muka lura da yanayin zantukan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa a cikin abubuwan da Allah ya mishi baiwa da su ya dara sauran annabawa a ciki akwai wa utiya jawami'ul kalim yace wa utitu jawami'ul kalim an bani wato gundarin zance shine ya kasance duk sanan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi magana yakan yi takaitacciyar magana amma mai fadin ma'ana shine nake ganin babu laifi a mu kalli wannan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam mu ga wasu abubuwa da zamu iya tunawa junan mu game da wannan zance insha Allah dukan muna da masaniya akan cewa shi shedan iblis gabar da yake yi da mu mutane da daddiya ce kuma mai hadari ce kwarai da gaske mun san duka asalinta da abin da ya faru alal misali idan muka kalli abin da Allah ya bada labari cikin suratul sad daga fadan Allah madaukakin sarki wa idh qala rabbuka lilmala'ikati inni khaliqun basharan min tinin Allah ya ce ka tuna musu ka ambata musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya ba mala'iku labarin cewa zan halicci dan adam daga yumbu Allah ya ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidi idan na gama tsara halittar shi yadda nake so na hura masa raina to ina so ku fadi ku yi masa sujuda ku gaishe shi da umarnin ubangiji to har dai zuwa ƙarshen zancen da Allah ya bada labari cewa shi shedan yaki an tambaye shi me yasa yace shi dan me za a ce sujuda bayan shi yafi mala'ika yafi annabi adamu daraja khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin sai Allah yace fakhruj minha to ka fice daga wannan aljanna fa innaka rajim kai abin tsiyatarwa ne kai wulakantacce ne Allah yace wa inna alayka la'anati ila yawmiddin kuma na tsine maka albarka har zuwa tashin alkiyama duk da haka shedan bai tuba ko yayi nadama ko ya nemi maslaha ba sai yace qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asuna don haka ne Allah ina neman alfarma ji shedan a jinkirta mishi a rayuwarsa har zuwa ran da za a tada alkiyama Allah yace qala innaka minal munzirina ila yawmil waqtil ma'lum ka je an jinkirta maka din to anan ne yayi wata rantsuwa mai hadari yace qala fa bi izzatika yace wa Allah na rantsa da buwayarka ya Allah na quwwiyannahum ajma'in duk zuriyar wannan mutumin da ka tsine mun a sanadin sa yace wallahi sai na halakar da su gabaki daya illa ibadaka minhumul mukhlasin inde ba bayinka da ka tsare ba haka shi dan yayi wannan tsagiranci a gaban ubangiji madaukin sarki ya dauki wannan mummunan alƙawari da mummunar gaba da ya dauka wa kansa ga ƴan adam haka nan a cikin suratul hijri Allah yana faɗa cewa shedan ya ce rabbi bima agwaitani ya Allah tunda ka halakar da ni to la uzayyinanna lahum fil ardi ni kuma sai na dinga kawata musu duk wani abin badala da kafirci da tsiya a bayan ƙasa wala ughwiyannahum ajma'ina yace kuma sai halakar da bayi gabaki daya illa ibadaka minhumul mukhlasi Allah ya kibance bayan shi nagari shi da ba zai halakar da su ba haka idan muka dauki mu kuma so tufaha kar misalan su yawa bari mu takaita akan wannan da Allah yake cewa fa waswasa ilaihi shaytan bayan da aka halicci annabi Adam aka yi waccan dambarwar Allah ya game cewa to wannan fa makiyinka ne ka kiyaye shi ga aljanna nan na sa ma duk abin da zaka bukata a ciki na ni'ima amma karka ci dan itacen nan Allah ya ce fa waswasa ilaihi shaytan sai shaytan ya kawata wa dan adam ya kawo mishi waswasi yace mishi qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla yace bana nuna maka bishiyar da idan ka ci dan itacenta zaka wanzu a duniya kuma zaka samu mulki wanda ba zai kare ba haka shedan ya tabbatar da sai da ya yaudara annabi adam alaihi salam Allah ya bada labari yake cewa wa asa adamu rabbahu faghawa nabi adam ya saba wa umarnin ubangijinsa ya samu kanshi a cikin wannan zaniya tun daga nan wannan bala'in ya fara shi yasa a kodayaushe Allah yake ce mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innahu yad'u hizbahu inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir tashki sura fatir ko Allah yace inna shaytana lakum adu shaytan fa babban abokin gaba ne gare ku ya koyan adam fattakhidhuhu aduwwa da kai da rike ku abokin gaba kuma ku rike shi abokin gaba kar ku yi soyayya da shi inna ma yad'u hizbahu tawaggasa yana kirayen su ne liyakunu min ashabis sa'ir dan su zama ƴan wuta shi zan an gama tashin alkiyama gaba daya zai zo yayi kirari ya nuna cewa ya ci riba wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fatazabtuni fala talumuni walumu anfusakum bayan an gama dukkan hisabin lahira gabaki daya Allah ka sa mu tsira shedan zai zo yayi kirari a cikin wuta yace inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi
Ubangiji ya muku alƙawari na gaskiya kun kiji wa attukum, kuma na muku alƙawari na ƙarya kuma kun bi, kuma kun bi ne ba dan nafi ƙarfin ku ba. Ma kana li alaykum min sultanin illa an da autukum fasadabtu li, yace banda wata hujja na ƙawata muku zance ne na ƙarya kuka biye mini. Saboda haka a yau kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku. Wannan shine iya jawabin da shedan zai yi mu wanda suka bi shi. Jawabi na ƙara asarantar da su da cewa kamar yadda yace la uhuyannahu, wato ya maida su wawaye, ya maida su al-ghawun, halakakku. Saboda haka mu kalli waɗannan, wannan shine asalin gabar. Asali gaba ce ta hasada, bakar hasada da yawa annabi Adam ubanmu alaihi salam akan ni'imar da Allah ya yi masa, da fifikon da Allah ya bashi akan aljanu, da nada shi da Allah ya yi a matsayin khalifa a bayan ƙasa, da aljanna da Allah ya sa shi, ya ce ya je fakula minha ragadan haythu shi'tuma, je ku ci duk abin da kuke so. Al-Imamu Ibnu Kathir ya yi wani taujihi mai ban mamaki a wajen wasu ayoyi mabambanta da ya ɗauko su a wurare daban-daban. Aya ta farko, fana Allah madaukakin sarki, khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Allah ya ce kai ruko da afwa, rangwame, idan an nemi kai rangwame kai, abinda ya sawwaka ka karɓa, kuma kai umarni da abinda yake tabbatacce a shari'a. Allah ya ce sannan kuma ka kauda kai daga wawaye. Sai Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'in billahi minash shaitanir rajim. Amma duk sanda shaitan ya fusge ka, to ka nemi Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga shaitan, abin korewa daga rahama Allah. Wannan tana cikin suratul Al-A'raf. To akwai mai kama da ita a cikin suratul Mu'minun. Fara Allah madaukakin sarki, idfa billati hiya ahsan as-sayyi'a. Allah ya ce nahnu a'lamu bima yasifun, ko haka ne? Wa qul rabbi, na'am, wa qul rabbi in a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Allah ya ce ka tunkuɗe mummunan aiki da aka yi maka kamar ya gurbashi da kyakkyawa. Allah ya ce mu muka san abin da mutane suke riyawa a zukatansu, amma idan shaidan ya zo maka, to ka ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. Allah ka tsare ni daga fusgar shaidanu. Wa a'udhu bika rabbi an yahdur. Allah ka tsare ni daga shaidan ya halarto ni lokacin mutuwata. Wannan cikin suratul mu'minun kenan, ko? Akwai kuma ta cikin suratul Fussilat, idfa billati hiya ahsanu fa idha allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin azim. Sai Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah. Allah ya ce duk abin da aka maka mummuna ka tunkuɗe shi ka kawo kyakkyawa. Idan kana yin haka, za ka ga wanda ma yake gaba da kai yawa ya gari ya zama kamar masoyi makusanci. Allah ya ce ba wanda yake samun irin wannan matakin na ya haƙuri da cutarwa shi ya mai da alkhairi. To sai waɗanda Allah ya zaɓe su masu haƙuri, sai kuma wanda suke da rabo mai tsoka a wurin Allah. Sannan sai Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah. Amma shi dan idan ya fuge ka, ka nemi tsarin Ubangiji. Ibn Kathirin da ya kawo waɗannan ayoyin a wuri guda, sai ce waɗannan ayoyin da suke surori daban-daban ba wuri na hudu in ban da su. Kaga Allah ya mana umarni cewa abokan gaba na cikin mutane mu kyautata musu. Idan mu kyautata musu, za mu iya juya gaban su da zama soyayya. Ya ce amma shi abokin gaba shaidan, sai aka ce ka nemi tsaron Allah da shi, don babu abin da za ka yi mishi wanda zai sa waye ya koma masoyinka. Ya ce saboda shi gaban shi tattun fil azal ce, kuma babu sassauci, kuma asalin manufar shi kawai ya ga cewa ya halakar da kai, ya kai ka wuta ya baro. Daga nan ne sai malamai suke cewa a cikin mutane wanda gabar da yake maka ba ta iya juyawa zuwa ga soyayya, kuma kyauta maka, ko kyauta mishi da kai, shi ne wanda yake yin gaba irin wadda take kamata ta shaidan. Ya zama yana gaba da kai ne saboda hasada, domin shi ma shaidan tushen gaba sake na hasada har mawaki yake cewa kullu al'adawati qadrun ja tajawuzuha ko lafazi makamanta ka illa adawatu man adaka min hasadi duk wata gaba da wani dan adam yake iya maka wata rana tana iya gushewa ta zama soyayya yace amma banda gabar wanda yake kinka dan hasada wato wanda kawai shi a duniya yana jin bakin cikin ni'ima da Allah ya maka shi kuma Allah madaukakin sarki a cikin tsarin sa da hikimar sa ba zai fasa baiwa wani bawan sa abin da yake bashi saboda wani bawa mai mummunar zuciya baya so Allah ba zai fasa ba a san da ma kake kin Allah ya ba wani ko kake jin takaicin Allah ya bashi in Allah so sai ya ci gaba da ƙara mishi ba sai Allah ya ƙara mishi in gara ma ka fashe ka mutu saboda bakin ciki Allah bai fasa ba wani bawan sa ni'imar sa dan wani mai mummunar zuciya yana jin takaici to irin wannan bawan da yake jin takaicin ni'imar da Allah ya yi wani yayi kama da shedan ta fuskar asalin dalilin gabar saboda haka zaka ga shi ma yana da wahalan canzawa komai kyautata wanda kai masa shi ma sai dai neman tsari kamar yadda ake neman tsari daga shedan a lokaci guda kuma ake neman tsari daga mahasadi qul a'udhu birabbil nasi bu birabbil falaqi min sharri ma khalaq wa min sharri hasidin idza hasad shi ma sai neman tsari kawai babu abin da zaka yi mahasadi ya juya ya zama mai kaunarka Allah ka tsare Allah ya ci gaba da yi mana tankiya a wurare daban-daban akwai inda yake cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna wannan ma cikin a'raf kin Allah ya ce ya ku ɗan adam kar ku bari shaydan ya fitine ku ya jarabce ku ya sa ku cikin tashin hankali mafi damuwa shine ku zama wato akan bata ku mutu ku shiga cikin azabar Allah kar ku bari shaydan ya muku haka irin yadda ya yi ma iyayenku guda biyu Adamu alaihi salam da ainihin wato Hawwa'u ummuna alaihi salam kamar yadda muka san tarihi haka Allah ya faɗa cikin kahfi ha ilahu da yake cewa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi sai Allah yace afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala Allah yace mun umarci mala'iku gaba daya sai wa annabi adamu sujuda kuma sai suka yi amma shedan sai ya ki dama shi cikin aljanu yake ba cikin mala'iku yake ba Allah yace to yanzu nan shedan da yake ma dukkan zuriyar dan adam wannan kiyayya shi za ku rika a matsayin majibincin ku kuma bayan Allah Allah yace Allah wadaran irin wannan mummunan canji da azzalimai suka yi suka aje Allah suka dauki shedan Allah ka tsare mu dan wa masu albarka wadannan sun isa misalai a cikin nasoshin alqur'ani mai girma wanda zasu iya nuna mana girman gabar dan adam tsakanin shi da shedan girman gaban shedan tsakanin shi da dan adam kamar yadda Allah da ya halicce mu ya halicci shedan ya fada yace inna shaytana lakum adu kaga wannan ya ishe mu hujja ya isa kuma mu gane da gaske ne wannan abu to amma Allah madaukakin sarki kuma cikin hikimar sa da kuma cikin tsarin sunnar rayuwar da ya tsara cewa zai bar shedan ya samu dama akan mu a wurare da dama sannan kuma ya ba mu wato magunguna da mafita da za mu samu tsira daga wannan makirci na shedan al-imamu ibnu al-qayyim a cikin littafinsa na al-fawaid bara'il al-fawaid da wani wuri ma daban ya magana akan matakan da shedan yake bi wajen halakar da bil'adama mataki ne kala kala in ya samu wannan to in bai samu ba sai ya duba wane ne kuma ke biye da shi asalin abin da shedan yake so mutane su yi a duniya in so samu ne gare shi shine su yi shirka su hada Allah da wani don san hada Allah da wani shi ya gama cin riba ya san cewa sun gama tsiyacewa sun gama lalacewa su bautawa wa wani wanin Allah su hada Allah da wani wajen bauta wanda wannan shi zai tabbatar da halakar su a duniya da lahira duk wanda ya hada Allah da wani yana bauta ma Allah yana hada Allah da wani wajen bauta sawa'un gunki ne ko shehi ne ko rana ce ko ruwa ko duk wani abu wanda ba Allah ba da mutum ya hada shi da Allah to wannan ita ce mataki mafi muni na halaka da dan Adam ya samu kanshi akai saboda shedan ya fi so ya sa mutane su yi wannan idan ya rasa yadda zai ya gwada shirka ba a yi ba to sai nemi wani mataki na gaba mataki na kusa da wannan shine ya sa su dinga yin bid'a domin bid'a tana biye da shirka wajen muni ta fuskar wato idan mutum yana yi tuba na mushi wahala kamar yadda aka ruwaito asari daga Sufyan al-Sauri yake cewa shedan ya zauna meeting da jama'ar sa yace wani abu zamu sanyawa waɗannan mutane mahalaka su ce musa su dinga yin muna da laifuka yace ai idan suna yin laifuka za su dinga tuba wurin ubangiji su kullum a cikin tuba suke ce amma za mu sa su yi wani abu ne wanda za su dinga tsammanin lada ashe ba lada bane to shine bid'a ke duk wanda yake yin bid'a a cikin addinin sa za ka ga shi yana ganin ma addini yake za a yi ta rigima da shi akan cewa addini ba yi da hujja amma zai ci kokarin sai ya kawo hujjan ya tabbatar da wannan abun addini wanda yace ba addini bane kuma ya yaki da shi amma kaga wanda yake yin sabon Allah wanda yake yin caca ko yake shan giya ko yake wasa da sallah ko yake ƙarya ko yake zina ko yake sabawa iyaye ko baya yin azumi da Ramadan duk wanda yake wadana uban ya san laifi kuma bai so mutanen da suke ganin mutunci shi su san yana yi wal ismu ma haka fi nafsik wa karita ayi tsali alaihin nas kuma in dai akwai ragowar imani a zuciyarsa yana jin damuwa da bakin ciki a cikin zuciyarsa na yin wannan laifi ba zai bar jin damuwa da bakin ciki ba har sai zuciyar shi ta riga ta gama narkewa da saban Allah ya zama dan kalla barrana ala qulubi zuciyar shi ta riga ta gama yin tsatsa amma ba haka ba duk mumini yana da wani abu da ke gadin zuciyarsa wanda sanda zai aikata wani sabo ko barna zai ji gaban shi ya fadi zai ji kunci zai ji damuwa ko dai Allah ya taimake shi fi karfin zuciyar shi da shedan ya fasa ko kuma Allah wanda yake jaramce shi shedan da zuciyar shi sun karfin shi ya aikata Allah ka tsare mu idan shedan bai samu halin wannan ba yaga ka ki yin bid'a sai kai mataki na uku shine na waɗancan manya-manyan laifukan kaba'ira ƙarya yi wa Allah ƙarya saba wa iyaye sakaci da sallah shan giya zina caca luwaɗi cin dukiyar marayu da duk abin da aka lissafa a matsayin kaba'ira su wajen 70 kamar yadda Ibn Abbas yake cewa sun fi kusa da 70 fiye da kusancin su da 7 to sai ya kawata maka ɗaya daga cikinsu ko wasu sassa daga cikin wannan laifukan sai ya kama aikatawa so ya san idan kana wannan laifukan to za su dinga cinye aikin ladanka kamar yadda aikin lada yake zama antidote ya lalata zunubi innal hasanati yudhibun as-sayyiat to haka nan kuma as-sayyiatu yubtilun al-hasanat to wannan shine mataki na uku da shedan zai fito mutum mataki na gaba idan ya ga baka yin wannan ka iya kamewa daga waɗannan laifuka da ire-iren su sai kuma ya kullo maka ta matakin al-israru ala sagha'ir ƙananan laifuka da ake ganin su ba su kai sun kawo ba sai ka yawaita yin su har ka saba da su har ka daina ganin su a matsayin laifi ne a cikin shari'a ana kallon shi a matsayin ƙarami ba wai dan bai da matsala ba amma saboda shari'a ta yi classifying cewa akwai laifuka manya su ne wanda Allah ya tsinuwa a kai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinuwa a kai su ne wanda aka ce akwai haddi ko aka ce an kore mutum daga rahama Allah ko aka ce an ba shi ba musulmai ko makamantansu to waɗannan su ake ce ma al-kaba'ir kamar yadda Zahabi ya lissafo su a cikin littafin sa kitabul kaba'ir akwai kuma sauran laifuka waɗanda ba su kai wannan ba su kuma su ne as-sagha'ir ba su a cikin lissafin wancan kamar mutum ya kalli wani abu da ya haramta gare shi ko ya taba wani abu da ya haramta gare shi ko ya yi ma wani zinde ko kifce ko ire-iren su waɗannan abubuwan suna cikin as-sagha'ir to su ma idan kana yawan maimaita aikata su sai su zama kamar waɗancan manya daga nan shedan zai ta kawo maka wannan bukatun idan ga kawata maka su in bai ci nasara a nan ba sai ta mataki na biyar wannan matakin shine sai ya sanya maka al'ujub ka dinga jin cewa to ai kai tunda duk ba ka yi wannan laifuka kai mutumin kirki ne ka tsira duk sauran mutane kuma ka dinga samu dai mutanen banza akwa maka salama baka amsawa ka dinga ganin cewa ai kai baka da matsala kawai kana jiran mutuwa ne in ka mutu ma ba komai yasa maka al'amru min makrillah to in ya samu wannan ma ya more yana so ya sa wa mutane wannan kaucewa daga tafarki mai kyau din ka dinga ganin cewa ai kai tunda dai baka kafirci baka bid'a baka fasikanci baka barna baka riya baka kaza to kai kaga mazama mutumin kirki kai wani wali ne mai zaman kanshi saboda haka baka da wata matsala alhalin kuma ka shiga matsala saboda al'ujubu yana daga cikin cututtukan zuciya wanda ke lalata zuciya shine jiji da kai da jin cewa mutum shi ya dinga ganin shi na kirki ne sauran mutane ba ruwan Allah da su idan ka iya kamewa daga wannan ba idan ka iya kamewa daga wannan ha ila ba zai kyale ka ba sai ya jarabce ka da shagaltuwa da halas abinda yake halas ne Allah ya halasta maka shi sai ya shagaltar da kai shi ya cinye maka rayuwa kul man harama ziyatallahi lati akhraja li ibadi fankum ma taba lakum minan nisa'i kul min tayyibati ma razaqnakum dole nan ba halas bane ci da sha da sutura da gida da mota da aure duk halas ne tayyibat ne na Allah kuma ya halasta amma ana so ne kayi su gurgudan bukata dan ba su ne asalin da ya kawo ka duniya ba to shedan ya ga dama in ya samu hali sai ya shagaltar da kai duk duniyar ka duka rayuwarka 24 hours 7 days in a week ba abin da kake yi sai waɗannan abubuwa neman abinci shi da iyali kasuwanci cinikayya noma kiwo kwangila siyasa dinka kaya canza mota canza waya su ne kawai damuwarka baka damu da lahirarka ba to wannan kar ya yi shi mutum bala'i kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi tankiya akan wannan abun cewa ya ta'isa abdud dinari ta'isa abdud dirhami ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul khamira yace bawan kudi dinari da zinari su ne kamar kudi kenan wanda ya bautar da rayuwarsa akan su ya halaka ya tabe Annabi yace wanda ya bautar da rayuwarsa akan riga da wurin kwanciya da sutura yake shi ma ya halaka wanda baya ganin ci gaba illa sai in ya samu wannan abu in utiya radiya wa in lam yuta sakhita in ya samu ya ji dadi a ransa in bai samu ba ya dinga ganin kamar Allah bai kitta mishi ba rabi'a hanan idan gani Allah ya wulakanta shi shine annabi mai addu'a yace fa idza shika ya Allah wannan irin bawa idan ya shiga cikin bala'i falanta kashi Allah ka fita da shi daga bala'i in ya taka kaya Allah ka bari ta fita ka duba irin tausayi fa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitu amma ka ji annabi yayi irin wannan mummunan addu'a ga musulmi to kasan musulmanan ya kai mutuwa wajen tabewa dalilin malami suka ce ai ba mummuna bace addu'a yayi mai ita ne saboda ta zama mai kafara saboda wannan ayyukan da yake yi in aka ce a kama shi da su a lahira ba zai tsira ba amma idan aka kama shi da su a duniya to sai a kankare mai zulubansa wani bala'i ya auka mai a dukiyarsa ko ƴaƴansa ko kasuwancinsa ko rayuwarsa ko lafiyarsa to sai a kankare mishi waɗannan munanan zulubai da ya aikata idan shedan bai same ka akan wannan ba har ila yau sai tsallaka mataki na gaba shine zai fara dako ya jira ran da zaka mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum da yake mutuwa face sai shedan ya zo yana nema ya kautar da shi daga kan tauhidi yana kawata mishi shirka dan ya samu a ƙarshen rayuwarka ka mutu kafiri ka zama ɗan cikin wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab shine aka bada labarin al-imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda yake cikin tarihi madinatu Baghdad da shirar alamin nubala cewa yazo zai rasu sai shedan ya fito mishi a wata sura yana cewa kai ka ji dadi Ahmad Hanbali ka ji dadi tsawon rayuwarka shekara 70 da wajen hudu nayi in halaka da kai na kasa na hakura na cire rai da kai sai ya ce a'udhu billahi minka ina neman tsaron Allah daga gare ka tabbaka ban waje sai aka ji ya tafi yana dariya yana cewa Allah ya soka wannan shine tarko na ƙarshe da nason dana maka da ka dauka cewa wai daga sai ka tsira da na halaka da kai yanzu to haka
saboda wannan matsananci jama'a ku duwa ku gani dukkan mu nan mai kan mu hisabi waye ma a cikin mai tsallaka wannan abu in ka tsallaka wannan ba za ka tsallaka wancan ba wani kuma ya zarma da kai ta wurare ma da yawa multiple dimension ya zarma da kai ta ne ya zarma da kai ta san saboda haka ba shakka muna tsananin bukata zuwa ga neman tsarin Allah daga shedan kamar yadda Allah ya ce inna fasta'id billahi minash shaitanir rajim shi yasa zaka ga rayuwar mu take cike da wurare da aka umurce mu rike tsarin Allah daga shedan domin Allah ne kai zai kiyaye mu daga sharrinsa dabaran mu ba za ta yi mana ba tunda innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu yana ganin mu ta inda ba ma ganin sa kai ko duk wanda yake ganin ka ta inda baka ganin shi ko dan uwan ka mutum ne ai ya kwan maka ko ba gaskiya ba kisa a wajen karatu alqur'ani duba fa karatu alqur'ani yake ibada ba a yadda ka yi shi ba sai ka nemi tsari daga shedan saboda kai yasa kai karatun nan ba dan Allah ba kaga yasa maka shirka koriya ko yasa ka ji cewa kai ka fi kowa iyawa ko ya zo ya jefa maka wata kalma sabanin abin da Allah ya aiko kamar da Allah ya ba da labari cewa wa kadhalika ma arsalna min rasulin illa idha tamanna alqa shaytanu fi umniyati wa ma arsalna min rasulin illa idha tamanna hatta annabawa da manzani idan suka zo suna karantawa shaytan yana so ya sa musu wata mugu kalma ta saba abin da Allah ya saukar shi za ka ce ka zo karatu ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim shine lafazin da alqur'ani ya zo da shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim an samu kuma su riwaya a cikin sunan Abi Dauda da suka zo lafuza wadanda ba wannan ba kuma a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthi haka nan duk sai da ka ji waswasi kamar mutum a cikin halin sallah wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shaitan yana zuwa mun a cikin sallata yana ruda mun ibada kai raka'a daya sai ya mantar da kai daya kai ko uku biyu kai ko hudu na karanta Fatiha ko ban karanta ba kai na ma yi alola kuwa ya sa maka wannan waswasin wani haizan mu shiga wata cuta muzmina to abinda aka ce kai shine ka kalli daidai hagunka kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofar da iskan miyau Allah zai kore maka shi haka saboda Allah wanda yake sarki ya tsare mana ibadar mu da zaran ladan ya fara kiran sallah shaitan sai ba wajen dan mai mu samu mu yi ibada hakanan ana so ko da yaushe ka zama kana cikin neman tsari kana neman isti'aza daga shi wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun akoina a ko da yaushe da yawan istighfari da tuba dan mun ji cewa shi da kanshi shaydan yana cewa ai za su dinga tuba to shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi wanda Allah ya katange shi daga shaydan amma kullun akalla yana yin istighfari akalla guda 200 100 da safe cikin azkar dinsa 100 da yamma cikin azkar dinsa sannan kuma a tsakankanin wannan lokacin kuma yana yi bila adadin hakanan aka umarce mu da mu guje wa fushi Nabi sallallahu alaihi wasallama yace ma wanda yace mishi ausini ya rasulullah qala la taghdab Nabi yace masa karkai fushi saboda fushi yana daga cikin kofofin da shaytan yake bi halakar da mutum galibin abin da muke aikatawa cikin fushi zaka ga bin umarnin shaytan ko dai a shari'a ko cin mutunci ko gori ko batsa ko sakin aure ko duk wata magana da za ta biyo bayan fushi to da wuya ga mutum yayi fushi ya kuma ya fara kanta Qur'ani ko ya fara tasbihi sai dai faɗi wani mummuna abu saboda haka aka ce mutum ya guje wa fushi ya iya gintsiye fushinsa hatta shedanin aljanu da ke shiga jikin mutane su suna amfani da lokacin fushi su shiga jikin mutum su cutar da shi hakanan akwai addu'a muhimmiya da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance yana yin waɗannan addu'o'in ga yayansa su Isma'ila da Ishaqa kuma shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ma ƴaƴansa wato jikokinsa kenan sasan da Hussein to wannan addu'o'in ana so a dinga yi ma yara su kanana dan su taso alhalin Allah ya tsare su daga sharrin shaytan Allah ka tsare hakanan aka Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi yace mu daina barin yara kanana suna fita suna gararamba akan titi musamman daidai faduwar rana daidai magariba saboda a wannan lokacin shaidanin aljanu suna amfani da wannan damar su rikita kwakwalen yaran su dinga buge su su mai da su wasu takaddarai marasa jin magana. Ta yana daga cikin hanyoyin da ake bi don a tsare yara daga su taso su zama takaddarai marasa jin magana su zama rabon shedan. Na'am. Sun yi wa ko baba? Allah ya tsare, Allah ya gyara mana su. Azu abai ce sun yawa. Eh. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa kwanukan cin abinci da wurin ma'ajiyar ruwa kaman kwano ko randa ko kula ko rabu duka a dinga rufe su, saboda shedan yana aiko mutanansa su zo suna fesa cututtuka a ciki. Idan ba a rufewa ana iya waye gari mutane su kamu da cututtukan da ba san irinsu ba, saboda shi so yake kawai duk abin da za a duniyar nan ka a zauna lafiya, ka a ji daɗin duniya, ka kuma a shirya wa lahira. Aka umarce mu da cewa wajen kwanciya bacci na ma mu yi addu'a mu nemi tsaronsa, mu kwanta da addu'a mu nemi tsaron Allah daga shedan. Wajen wanke hannu in za a kwanta bacci, a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce inna shaytana hassasun lahasun, shedan yana da tsananin iya jin kanshi da kuma kwadayi, maji kamshi ne da kwadayin tsiya. Saboda idan mutum ya kwanta bacci da hannun shi akwai ragowar kanshin abinci, to shi dan da zai lashe ki lallashe mai hannu, kuma sai ya dauki hannun ya sa maka shi a dubu raka ko ruwa bakauci aka saboda wulakanci. Saboda yana daga cikin abin da aka koyar da mu shine mu dinga wanke hannun mu ci abinci kafin kwanta bacci. Aka ce ma idan mun zo cin abinci nan ba mu kira sunan Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya zo cin abinci shedanu suna zuwa su tsuguna, da zaran ya ce bismillahi sai su miƙe su ce la ta'ama, ba mu da abinci a nan wajen. Idan bai ce bismillah ba za su sa hannu su tare da shi. Haka ne idan ya zo tarawa da iyalinsa, idan ya ce bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana, sai shaydan ya kauce. Idan ko bai ce ba, Nabi ya ce sai su tarayya da iyalinsa shi da shaydan. Baba ya mana mudakala cewa sun yawa, wannan ma da gaskiya ne samun yara ta kadarai galibin su iyayen shaydan. Iyayensu ba sa tana Allah sanda suke samar da su. Zaka za ka takaddaranci kamar ba dan mutum ba, dama ba dan mutum bane, baban shi wani shedani ne mara mutunci. Aka ce kuma har ila yau idan muka zo muka shiga ɗakunan mu nan ma mu kulle da bismillah, saboda shedan yana zuwa ya bude ɗakuna ya shiga ya hura ma mutumin da ya bacci iska a hanci hana shi tashi sallah asuba. Da wanda bai yi alula ba, da wanda bai kula ɗakinsa ba, da wanda bai yi azkar ba, duka shedan yana musu wannan. Yana zuwa ya dinga gura mai wata iska a hancinsa da za ta sanya duk jikin shi ya mutu ya yi ta bacci, ba zai sallah asubahi ba. Dama shi baya so ka samu sallah akan lokaci. Ga wanda bai sallah asubahi kuma ƙarshe ne zama cikin lissafin munafikai. Ko? To saboda haka shedan yana zuwa ya yi wa mutane irin wannan bala'i, kai hatta ban ɗaki jama'a, kamar yadda muka sani aka ce in ka zo shiga ka ce ka yi adda bismillahir rahmanir rahim Allahumma inni a'udhu bika min khubs wal khaba'is, Allah ne man ka tsare ni daga shedanin aljanu maza da mata, saboda suna makalkalewa a ban daki saboda wuri ne mai kazanta dan su kalli tsareicin bayan Allah su yi dariya. Sannan kake cire kaya suna kallon tsareicin ka suna maka dariya suna maka gwalo, idan sun ga kuma dacewa su yi maka abin da ya wuce haka. Saboda wannan huri da suke yi wa mutane a hanci, sai Annabi ya ce idan ka tashi bacci idan za ka yi alola ka tabbatar ka saka ruwa so uku din nan ka face daga hancinka, don ka face duk wani abu da na'am duk wani abu da ya zama shi dan ya bashi. A cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya faɗi la ilaha illallah wa lahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, da safa kafa 100 to zai wuni cikin kariyar Allah. Ko da ba wani shedani ya ga shedani dan uwansa zai cutar da shi zai ce masa wannan ka rabu da shi, wannan yana cikin kariyar Allah. Da ƴan uwa musulmi mu saba da yin wannan addu'a kafa 100 da safi, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, ita ma tana da kariya sosai. Zan bar ma dan uwa malam Abu Waisa majal din dan ya cike mana da bayanin da suke da alaka da wannan topic din, ko wani abu da ya gani haka game da abin da ya shafi irin addu'o'in da sahabbai suka yi irin su Abu Huraira da batun karanta Qur'ani a gida musamman suratul Baqara da ayatul kursi da falaki da nasi da kul huwa duk mun san su ya kamata mu san falolin da suke cikin mu'amala da waɗannan nasoshi dan samun kariya daga shedan insha Allah ubangiji Allah ya tsare mu da tsarewarsa Allah kuma ya tsare mu daga wato zamiya da afkawa cikin saban Allah da afkawa cikin rudin shedan ubangiji Allah gafarta mana zunubanmu mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi Allah kuma ka sa mu gama lafiya godiya ta musamman ga shugaba Malam Abdullahi wanda shi ya kawo mu zuwa haɗuwa da ku a yan wa masu albarka Allah ya saka mishi alkhairi da sauraron agaji da suka roko mu da kuma masu wannan masallaci da suka zo na suka saurare mu muna fata Allah ya saka mana alheri gaba kida Allah ya hada fuskokin mu a cikin rahamarsa da ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi